نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مجد بيان كيهوا. السلام عليكم ورحمة الله. بركم من الزعضاء وأن يمتلك وزنكي جبد كراتين بلوغ المرام من أدلة الأحكام. idan ba manta ba muna cikin babin da yake magana kan
sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallah a aikace da kuma a magance a cikin hadisansa masu tsarki. Hadisin da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin Malik ibn al-Huwairi wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa idha kana fi witrin min salatihi lam yanhaf hatta yastawi qa'ida. Idan annabi ya kasance a cikin witri cikin mara na raka'o'in sallarsa baya miƙewa gaba ɗaya har sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe. Mara shine idan ya gama raka'a ta farko kafin ya tashi ta biyu sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe, ko in ya gama raka'a ta uku kafin ya tashi ta hudu sai ya daidaita a zaune sa'annan ya miƙe tsaye. Zaman da ake kiransa da suna jilsatul istiraha, jilsatul istiraha. Wannan hadisi riwayar Bukhari kenan. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Anas dan Malik, Allah ya kare yadda a gare shi. Wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qanata shahran. An karɓo hadisi daga Anas dan Malik yace lalle manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam qanata shahran, yayi al-qanut a cikin sallah har tsawon wata daya. Yad'u ala ahya'in min al-ard, yana yin addu'a bayan ruku'i, bayan ruku'i, bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda. Yad'u ala ahya'in min al-arabi, yana yin addu'a mummuna bisa ga waɗansu kabilu na larabawa. Wannan al-qanut ya yi shi ne a cikin dukkanin salloli na farilla guda biyar da ake yi a yini, kuma ya yi shi ne bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda. Kuma dalilin yinsa yana yi ne bisa ga waɗansu kabilu na larabawa waɗanda suka yi ta'addanci ga waɗansu sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki waɗansu sahabbai wata muhimma ta su, sai waɗansu kabilun larabawa suka tare su a hanya suka ce dama muna neman ku, ba ku ne wanda kuka yi imani da manzon nan ba. Suka ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye mu, mu ba abin da ya shafe mu da ku ba, a turo mu yaƙar ku ba, aikin da aka tura mu daban suka ki, sai da suka kashe su. Sai annabi ya zo kullum ya sa su cikin alkanu tsawon wata ɗaya, yana yin alkanu a kansu yana dutse ne musu sallallahu alaihi wa sallam. Anas dan Malik yake sun matarakahu, sannan daga baya sai ya daina wannan alkanu. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imamul Bukhari da Imamu Muslim suka rawaito shi, wato asalin hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Muslim, sai dai lafazin da ke nan wanda malam ya kawo mana a wannan littafin riwayar Imamu Nasa'i ne da Ibn Hibban da Ahmad ibn Hanbal. An gane ku? Wali Ahmad wa Darqutni nahu, akwai hadisi a cikin Musnad na Imamu Ahmad da kuma littafin al-Imam Ad-Darqutni nahu kwatankwacin wannan min wajhin akhar, ta wata hanyar daban ba ta hanyar sanadin da waɗancan suka rawaito hadisin ba. Wazada, a ƙarshen wannan riwaya ta Ahmad da Darqutni an yi ƙarin cewa wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Wa amma fi subhi, amma game da sallar asubahi kuwa, falam yazal yaqnutu, annabi bai guje ba yana yin al-qanut a cikin ta hatta faraqa ad-dunya, har ya bar duniya. A riwayar Imamu Ahmad da riwayar Imamu Darqutni. Haka kuma Imam al-Baihaqi ma ya rawaito wannan a cikin sunan dinsa. Haka al-Imam al-Hazmi cikin littafin al-i'tibar fi an-nasikh wal-mansukh min al-athar da su rawaito wannan hadisi. To amma wannan hadisin dhaifi ne, saboda a cikin sanadinsa akwai mutumin da ake kira Abu Ja'far al-Razi wanda sunansa shine wato Isa ibn Mahan, wanda malaman hadisi suka ce huwa sayyibul hibsi, baya haddace abu yadda yake, in yi sai ya ƙara ko ya rage. Mutumin da yake da irin wannan matsayi baya bayar da hadisin annabi a karɓa. Kun fahimta da kyau? Kun ga wannan shine madogarar waɗanda suke yin alkanuti a sallan asubahi, madogarar su wannan hadisin, hadisin kuma da'ifi ne. Kun gane da kyau? Wa anhu radiyallahu anhu, haka an karɓo hadisi daga Anas bin Malik, Allah ya kare yadda a gare shi. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. yace annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance baya yin alqanut sai fa idan zai yi addu'a ta alkhairi ga waɗansu mutane ko in zai yi mummunar addu'a ga waɗansu mutane illa idza da'a liqaumin addu'a alkhairi kenan da'a sai ta'addi da lam liqaumin aw ala qaumin wato addu'a wanda take ba ta alkhairi ba kenan da'a sai ta'addi da harafin ala an gane ko idan mutum sai da'autu laka na yi maka addu'a ta gari da'autu alaika ma'ana lazimi maka mummunar addu'a kenan wato kaga bambancin larabci kenan idan mutum bai san ka'idojin larabci ba sai ka je kana nufin alkhairi sai ka faɗa magana da bata dace ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da wannan a matsayin alqanut wato lokacin da ya so yiwa mutane alkhairi sai ya musu ta cikin alqanut ya musu addu'a ta alkhairi kamar da ya wato addu'a ta alkhairi ga waɗansu daga cikin sahabbai da ke maka sun so su yi hijira ba su yi hijira ba saboda su talakawa ne masu rauni ne ba su da ƙarfi ko dabaran da za su iya fita daga makka sai annabi ya yi musu addu'a ta alkhairi yana sa su cikin alqanut Allahumma anjil walida bin al-walid Allahumma anjil hisham bin wa'i Allahumma kaza yayi ta addu'a daga ƙarshe kuma sai mummunan addu'a ga Quraishawa Allahumma shaddid wata'ataka ala Mudar ya Allah tsananta damkarka akan kabilan Mudar wanda so kafirce mun Allahumma ja'alha alaihim sinin katini Yusuf ya Allah jarrabe su da shekaru na fari irin wanda ka jarrabe mutane a lokacin annabi Yusuf wanda yayi alqanut kenan ko wannan shine alqanut yakan yi wannan alqanut ne bayan ruku inna lillahi wato ta katujiya wani yana tambaya yana cewa akwai wata baiwar Allah wadda ita al'adanta shine jinin al'ada baya zo mata lokacin da suke shayarwa dan haka lokacin da suka rabu da mijinta sai ta je gida sai ta zauna tsawon wata uku sai ta dauka cewa wata uku nan tayi idda dan haka sai ta yi aure kuma har suka haihu da miji to daga baya kuma sai aka gane cewa a'a ai iddar ta bata yi ba to yanzu za a yi a gyara gaskiyar al'amari shine matukar mace tana yin jinin al'ada jini bai yanke mata ba kawai yana jinkirin zuwa ne sakamakon shayarwa dole ne ta jira har ta kammala shayarwa ta fara al'ada ta yi jini uku sannan za a kirga cewa ta gama idda ko da haka zai bayi zuwa ga ta yi shekara biyu wajibi sai ta yi haka ko za ta yi shekara uku matukar dai jini bai daina zuwa ba yana zuwa mata don ka'ida shi ne mata waɗanda suke jinin al'ada Allah ya riga ya tsara wato jini da shi za su kirga al'adarsu wal musallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurud da shi za su kirga da iddarsu waɗanda kuwa ba su fara al'ada ba dan kasance wasu yara ko sun daina dan kasance wasu sun tsufa to wannan sune za su yi amfani da watanni wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wato kenan waɗanda suke yara ba su fara ba da waɗanda sun daina saboda tsufa wannan in an sake su iddarsu shine wata uku kaga kenan an ware kowanne nasu daban in mace mai juna biyu ce kuma iddarta shine ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna idan an saki mace tana da juna biyu to ba ta fita daga iddar sai ranar da ta haihu ko kuma yin abin da ke cikin ta ya fita ko da ta hanyar fari ne da zaran an saki mace yau da safe misali karfe 9 karfe 12 na ranar sai ta haihu ta riga ta gama idda ko da la'asar ta yi bari shikenan ta riga ta gama idda an fahimta ko to amma wacce take wannan ba yadda za a yi mace ta yi idda da watanni tunda jinin al'ada ba wai ya daina zuwa bane ba kawai ya samu jinkirin zuwa ne saboda wani sababi a irin wannan hali dole ta jira ya zo sannan ta yi abin nan to sai ta zo ta yi ta cikin da watanni uku bisa ga kuskure da jahilci irin nata kuma jima bisa ga rashin bincike na mijin da zai aure ta ai za ka aure mace wadda take kuma ba za ta taɓa yin aure wajibi ne ka tabbatar in ta fita daga cikin idda ka samu bayani ta kake daga bangaren ta fitar da cikin idda ya ta fitar da cikin idda sai maka bayani tunda ka san akwai jahilcin hukunci ko kanta irin wannan to yanzu wannan an riga an kwaba a haka yanzu matsala shine yaya za a samu mafita bayan ya riga ya aure mace kenan tana cikin idda ko ta riga cikin idda ba kuma har sun hayayyafa wannan auren da suka yi yayin da aka riga aka fahimci cewa ana cikin idda ne aka yi in fasakha nikahu tilqa'iyyan shi auren ya lalace shi da kansa ba bukatan wai saki ba sai an ce sake ta ba auren ya mutu saura da ni saduwar da suka yi ba a kirga ta a matsayin zina, tunda shubha tana hana kai jefi mutum da cewa zina ne. ƴaƴan da aka haifa ko sun kai goma ko baki goma ne, shi wannan shi ne mahaifinsu da ka'ida, zai ci gadon su za su ci gadon shi, baki goma ne mutum da shubha ce. Yanzu abin da ya rage shi ne sai ta fita, sai ta je ta yi wannan idda ta waɗancan sakin da aka yi mata ta hanyar jini guda uku. Idan ta riga ta gama wannan, to shi kenan sai ta dawo, sai a zo a mayar da aure, ta zama matarsa. Wannan shi ne kawai abin da za a yi. Ka duba cikin littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muktasib. Eh? Ah, gabari sai ta zo ta yi wannan bayani, yanzu ba a gama mana wannan bayani. A tun da za a sake sabon daura aure zai biya sadaki mana. Wancan sadakin na farko ta riga ta halaliyanta, duk da cewa shi buhane ta riga ta halaliyanta. Sai a sai ya zama abin zargi a nan gurin, ba wanda zai iya ba da tabbacin cewa ya haƙuri ya kyale ta, a ce zauna a gidansa haka don wannan waye zai labarci. Dan ya ije wa kansa zargi ya kyale ta ta je gidansu, shi ne abin da ya fi dacewa da daidai. Wannan mai tambaya na cewa shin ya halatta mai sallar kasaru ya bari sai liman mai cika sallah ya isa raka'a biyu ta ƙarshe kafin shi ya tashi ya koyi da shi? Wannan magana ce mafi launin magana cikin maganganun malamai. Akwai malaman da suka faɗi haka cikin maganganun, amma maganar su ba ta da, har ma waɗansu ma in sun tashi ba sa shi kai tota a matsayin saɓani. Ka'ida shi ne mai sallar kasaru idan ya zo ya bi mazauna gida sallah, dole sai ya cika sallarsa yadda suke yi. Idan ya shi kadai sai ya yi kasarunsa. Idan aka ce zo ka ja mu kai ne limaminmu, nan ma sai ya raka'a biyu ya sallama, su kuma su cika a bayansa. Amma matukar shi ne imamu, to dole sai ya cika. An tambayi Abdullahi dan Abbas cewa me yasa mazaunin gida ai mai kasaru idan ya sallaci kadai sai ya raka'a biyu, idan ya bi mazauna gida sai ya cika, sai ce tilka sunna. Yace wannan ita ce sunna. Idan sahabi yace wannan ita ce sunna, yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka lalle ne idan mai kasaru ya bi mazauna gida dole ne sai ya cika sallarsa cikakkiya. Kuskure ne yace zai raka'a biyu wai ya jira har su gama su zo su zauna su sallama sannan ya sallama, ko ya kyale su riga shi da raka'a biyu ya zo biyu su a raka'a biyun karshe a yi sallama ya sallama. Idan ya haka ya yi kuskure, mutumin da zai yi wannan a baya ya yi istighfari, lokaci ya riga ya wuce, nan gaba dai ba zai sake wannan taba ba. Mutum dai lokacin da ya zanto matafiyi, sallar jam'i ba wajibi ba ce a kansa. Idan ya ga dama ya tsaya ya yi kasarunsa, idan ya ga dama ya je ya bi jam'i. Wajibcin bin jam'i yana faduwa kan mutumin da yake masallaci mai kasaru, kun gane ko? Inda yana zaman gida ya zama dole ne ya bi jam'i, ba wai zaɓi ba ne ba. Amma in yayi tafiya da wajibi ya faɗi, yanzu ganin dama ne je ya bi jam'i. To abin da ake tambaya menene mafi fifiko tsakanin shin ya yi sallarsa shi kadai ya fi dacewa, ko ya je ya bi mazauna gida a yi jam'i tare da shi? Waɗansu malaman suka ce ya bi mazauna gida shi ya fi dacewa da shi, saboda hadisin Annabi da yake cewa sallar mutum cikin jam'i tana fifiko kan sallar mutum ɗaya da daraja har 27. To tunda ko Annabi ya fayyace haka, yanzu kaga shi idan ya sallaci kadai shi kadai ne, da haka babu wannan darajar da zai samu mafi kyau shi ya bi jam'i. Waɗansu malaman kuma suna ganin ya yi kasarunsa, abin da ya zuciya ta fina zuwa gare shi shi ne ya je ya bi jam'i shi ya fi, duk da cewa ba wajibi bane a kansa. In masallaci ne sai zai zauna gida ya salla a gida shi kadai, in ya kici ba ziyado dai zai masallaci sai ya kayan sa, kamar yadda in ana ruwa haka sallan jam'i tana fadi a kan mutane. Ina jinka. To. Ai ba wani sabon abu da ka kara akan abin da ban ji abin da ka bayyana.
Na ji ka ce mai tafiyan ya kamata ya yi jami'i ne saboda hadisin da zo aka ce ba na dace ne da
shi da bakwai.
Ya kuma in ya bar kasarin kuma sun da ita ma an faɗa ita da cewa.
Da ya bar kasarin abin da ya sun da yi ko ba sun da yi ba? Da hadisin wa? Da hadisin Annabi ko? An tambayi Abdullahi dan Abbas me yasa mai kasar idan ya ci kadai sai raka'a biyu, idan ya bi jam'i ya cika? Wannan ya nuna sahabbai sun san ana cikawa kuma suna cikawa. Sai ba da ansa da jami'i tilka sunna,
shi kenan. Na'am.
Na'am. Ai bari Allah ya
ba. Eh. Tabbas. Ruwa sosai, ruwan sama, in ana ruwa wannan sallan jami'i ta faɗi, amma yayi yafi ba zai hana ka zuwa jami'i ba. Wanda ka ji kiran sallah, ke mai kiran sallan ma kamata in ya zuwa jami'i Allah sallah kar ya faɗa, sai dai ke sallo fi rihalikum. Shi ne sunna. Abdullahi ɗan Abbas limancin jami'i yake, limancin juma'a ne zai yi. Aka tashi juma'a ana ruwa sai kira wala dan yace idan kai kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kar ka ce hayya ala salati hayya ala salati ka ce da su sallu fi biyutikum sallah gidan ku hadisin yana cikin sahih bukhari ba amma yanzu idan la dan yayi wannan a cikin mutane ya ce zama sabon abu amma kaga hadisin yana cikin sahih bukhari matukar ana tsala ruwa abinda zai ce kenan duk da cewa Abdullahi da Abbas ya fita sallar shi shi ne limamin amma aka ce me yasa kai gashi ka fito kuma ka ce mutane su yi sallah a gida yace eh saboda sunnar annabi ce haka ko ba na so in matsa mutane su shigo cikin tafi su jike duk hadisin yana cikin sahih bukhari a cikin kitabul juma'a na'am
a kasar ne ya juma'a mai zaman gida sai ya sami raka'a da ya tashi sai ya kawo koko daya
ai wannan magana mun gama ta tsaro ba mun kire tuka sallah ba ai magana zai tuka sallah dole sai ya tuka ta gaba wannan yace yaya mutum zai idan ya samu ana hada sallan magriba da isha'i bai yi magriba ba shin zai iya bin mai yin sallar isha'i to yaya zai yi wajen sabawar rashin wajen sabawan abin nan adadin rak'o'i wannan tambaya ce mai muhimmanci kai ne ka zo masallaci sai ka samu sun gama sallar magriba isha'i zasu yi suna yin jami'i saboda ba ana ruwan sama kai ko baka yi magriba ba to anan kana da zafi biyu imma ka shiga wannan isha'in da niyyar nafila kai na fila kake suna farilla idan an tuka kai kuma ka tashi ka kawo magariban ka da isha'in ka daban a wannan lokacin ka kasa daga rudayi amma kuma ka shiga ka bi su da niyyar magariba to anan ne za a samu rikici dan za ka raka hudu kai kuma za ka yi guda uku wadansu malaman suka ce a irin wannan yanayi idan ka bi su idan an yi raka'a ta uku za a miƙe a tafi ta hudu kai suke zaman ka ka jira ba za ka yi sallama ba ka jira su har liman ya dawo ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sannan sai ka yi sallama ka yi magariba ɗin ka kai sai kuma ka tashi ka yi isha'i ɗin ka kai kaɗai wannan magana ce mai ƙarfi cikin maganganun malamai an fahimta ko wato waɗansu suka ce kai wancan waɗansu suka ce kai wannan wa alaikum salam ka dauki shin bada ka koma gefe guda ka yi sallar magriba ka saba kuma hadisin annabi annabi ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba ba a san jama'a suna jami'i kai kuma koma gefe guda ka wata taka daban in ka ga sallar ku ba iri dai ba za ka babo to sai dai ka bar masallacin ka je wani wuri to kuma annan kuma in ka bar masallaci kuma zaka saba wa kuma wata sunna daban ka'ida shine idan aka yi kiran sallah kana cikin masallaci kuma ba za ka fita ba Abdullahi da Abbas ya ga wani ayi kiran sallah daga masallaci ya fita ku tuna kar ku tambaye ni banda wanda zai mai ta alwala shi wannan ba komai ba alwala zai gyara dawo ba a zai fita kawai ta farka ta wani wuri wannan ya saba mu sunna yana ganin ta fita sai ina zaka ba an kira sallah sai zan tafi gida sai amma haza faqad afa abul qasim sai wannan ko shakka babu ya saba baban qasim da ga gara cikin masallaci dole ka bi wannan jami'i kenan dole ka bi wannan jami'i ba za ka koma gidan guda kai ta kai kai ban ka ka saba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dan mai muku yadda da ke baki limamu wane bewa ba ko shari'a ce bewa ba wani ka bambancewa a ko lokacin da kai za ka ji liman bai kwanta maka ba a rai ganya maka laifi amma bai wa Allah laifi ba amma kai bai kwanta ma a rai ba to shi ke nan sai ka ki bin yi sallah
Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Kamar wajen misali idan za a ta inda ya yi magariba babu sababi na ya aka gani aijanki na magarba da iyaye a haka. Amma bayan shi da sanar magarba a can sai ya zo inda ya zo kuma akwai sabbin suna hana magarba da iyaye. To shin a nan zai iya tafiya da ke ya yi sallin a nishaɗi nan tare da su?
Mafin tsohon tambayar su ce wuri siya.
Rari,
ai,
ta iya yiwuwa idan mutum gare da wuri babu ruwa da iya mutum. Sai ya zama to ta nan wajen da ya ake yi kafin ruwa. Misali, sai sun san suka yi sallan magariba ba tare da jariki ba.
Ai,
sai da nuna suka iya ruwa da kawo shi ta nan da ake yi. Suka yi zai samu kuma ana hata magariba da shi ya ke saboda sabbin ruwa. To a nan zai iya tafiya da shi ya shigo inda ga lalura kuma shi ma ya ke san inda akwai lalura da ruwa. Ya ke tafiya ya san na ishaɗi na tare da su.
Ya idan sun yi magariba su waɗannan shi ya a unguwar su da ya taso ba a ruwan sama sai ya zo nan unguwar can ya yi magariba ya taso ya zo nan unguwar sai ya tara ana tattaka ruwan sama kuma gashi za a haɗa magariba da ishayi ya iya binsu su yi ishayi bayan an yi magariba ba zai iya binsu dan ka'idar jam'i ba wai sai kai masa niyyar ta ba abin da yasa waɗansu malamai suka ba da fatawan cewa ba zai haɗa ba suka ce shi jam'i sai kai masa niyyar sa ka'idar jam'i ko ba a yi masa niyyar sa ko da kun shiga magariba ba hadiri ba komai kun yarka a ta biyu kun yi ta uku sai gashi kuma hadiri ya taso ana gama sai ku tafi da isha'i duk da cewa kun gama ku shiga da niyyar jami'i ba sai sababin ya faru daga baya shikenan sai ka shiga da jami'i na'am dan kullun hukuncen hukuncen shari'a abinda malamai suke faɗa na usulul fiqh al hukmu yaduru ma al illati wujudan wa adama hukunci yana kai kawo ne idan an samu sababin sa in sababi ya zo hukunci ya samu in sababi kuma ya kauka hukunci ya kauka kadara mun zo za mu yi sallar magariba daidai lokacin da muke son mu fara sallar magariba hadiri ya hado an kira sallah har ma muna sa ran ayi jami'i ma za mu kafin mu gama sallar magariba mu yi sallama hadiri ya wuce gari ya wace za mu kawo isha'i yanzu ba sababin ya kauka ba za mu kawo ta ba ina sababin ba ku sababi ba za mu kawo ta ba saboda me diga ba
da ga ba
so ne
a kuma mu saka yace za ka kawo haka ne so da shi ma yace za ka kawo
din nan
yace duk an fara ko da sabbin ya kawo din ariga an fara za a yi shi da wannan
ariga an fara mai isha'i ko an riga an fara magariba
akwai isha'i ko magariba
idan kuna cikin isha'i kun gama magariba kuna cikin isha'i ruwa ya kau ba wani dalilin da zai hana ku karasa tunda takbiratul ihram ta ko samu daman yin ta daidai lokacin da sababin yana nan ba ku da ikon rike sabbi har ku gama sallah wannan ba ikon ku bane ba amma kun gama magariba kuna gamawa sababin ya kau ba ku riga ku fara isha'i ba ba ku da wani hujja kuma na ku tira ku ita Assalamu alaikum.
Kamar
ya san kira sallah na biyu. Yana da asali, Kabiru bai.
Akwai so da yin jambi.
Liman ce ya ce shi ba zai hada sallah ba. Shike ne sai ku hada ku. Ko kai kadai zaka iya hada. Ai ba ta akai dole sai jami'i bane ba. Ku sani duk sababban da ke sa a hada jami'i ba wai yana magana akan sai in kuna sallah da jama'a bane. Ko kai kadai da sababin ya faru zaka iya yi. Ko a gida. Ko a gida. Wannan yake malam magana akan karatu sai karin jiya. Magana akan karatun kan sai karin jiya kan cewa wai an taba yi wa annabi sihiri. Wani malami ya ce sansan wannan ba gaskiya bane dan Allah ya ce wallahi ya'tumuka minan nar. Inda yana nan da sake tambaye shi me ma'anar fasirin wallahi ya'tumuka minan nar. To amma rashin dadin zancen da baya nan. Duka da dukkan tsammani shi ya fahimci fadin wallahu ya asimuka minan nas, Allah zai baka kariya daga mutane. Me yake nufi da wannan isma din da zai bai wa annabi? Shi ne sai ce sihiri ba zai same shi ba. A nan gudan sai mu ce to kuma ba za a jibi shi da dutse ba ya same shi. Da duk abin da ya faru na cewa halhalun da annabi ya sha kuma ya kenan zaka riki. Mutanen Taif sun fasa masa kai jini ya zuba har kasa. A filin Uhud an riga an fasa masa kai jini na zuba yana cewa kaifa yufliu qaumun jaddu nabiyyahum huwa yad'uhum ila al-islam. Wani kafir ya zuwa mare shi hannun shi da zobe har sai da zoben ya lube a cikin kubatun annabi. Aka zo aka cire duk yana zuba da jini. Yarka Fatima ta kona tabarma ta dauki tokar ta sa a wurin sannan jini din zuwa. Duk ga ababai da suka faru na tarihi. Ga Yahudiya da ta saiwa annabi dafi a cikin abin nan karfasan akuya ya ci. Duk wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga shi kuma ayan nan tana nan wallahu ya timka minan nan. Kaga idan mutum ya kore wannan tasirin sihiri din sai ya kore tasirin waɗancan ababai da suka faru ga annabi. Idan mutum ya kore wannan ko zai kore hadisi masu tarin yawa duk ya kafirce musu kenan. Fa'ilin nan sai mutum ya zanto musuluncin sa yana tangal-tangal kenan ba tabbas. Abinda aya take nufi wallahu ya tsumuka minan nas. Ubangiji Ta'ala yana baka kariya ga mutane. Ma'ana duk yadda zai tsasi su hana ka isar da manzancin ka ba za su yi ba. Sai ka isar. Dan ka ɗauki ayar daga farkon ta. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'timuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin. Kaga isar da manzanci, Allah ce ka isar da abin da aka saukar maka. In ka ki kuwa to baka isar da sabon ubangiji ba, ka je ka isar, Allah zai kare ka ga mutane. Ma'ana duk yadda mutane suka shirya makida na ko su kace ka, ko su yi maka kisan gilla, ko su yi maka menene, su hana ka isar da manzancin ba za su iya ba sai ka isar. Wahala da ya kaca ta amma sai ka isar. Wannan wahala kuma annabi ya kaca ta, dama Allah bai ce ba za ka sha wahala ba. Amma Allah ya ce mutane ba sai su hana cewa. Dan haka da suka shirya makirci a maka sai sun kace shi, wa yajamku ruzukan ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ne suka samu nasara ciki ba su samu nasara kawai wajen Allah ce wallahu ya tsumuka minan nas. Wannan Allah ya baki kariya. Ba abinda bai samu daman isarwa ba na sakon musulunci tun daga farko har ƙarshe kafin ya bar duniya da kanshi Allah ya masa shaida. Ya saukar da aya ubangiji ya bayani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum an cika addinin gaba ɗaya babu abinda ya rage wanda annabi bai faɗa. Aka saukar da izaji a cikin masa bishara da lokacin mutuwar sa ya kusa zuwa, dan haka yawaita istighfari aikin sa ya kare. Tun kafin a bude maka aka cewa in dai har kaga an bude maka kuma mutane sun shiga musulunci, tawaga tawaga kungiya kungiya bayan da suna shiga daya daya boye, to shikenan kai kuma aikin ka ya riga ya kare. Dan haka fasabbi ya hamdalahu ka wasta da su sai kai maza ka cika da istighfari da ailala da lenin da sauransu, aikin sa ya riga ya kare kenan. Ya isar da manzancin sa gaba daya, babu mutane ba su hana shi isar da manzancin ba tare da cewa ya wahala. Wannan ba wanda bai san wannan ba a tarihi. A sai kariyar da aka ce za a baki kariya ta yadda duk wanda ya so ya hana annabi isar da manzanci bai isa ba sai annabin ya isa. Isa Allah ce fasda bi masu Umar wa arda anil mushrikin inna ka baina kal mustahzi'in. Sai ka faɗa kawai ka kawar da kai gabarin mushrikai. Inna mu mun isar maka masu yi maka izgili, mun isar maka su. To wannan shi ne. Amma yanzu idan ka zo kai inkarin hadisin wannan na sihiri yana cikin Bukhari, yana cikin Muslim, to sai ka kai kanka ina kuma? Asabu kitabin ba da kitabin Allah shine sahihul Bukhari. Bayan Qur'ani ba littafin mafi inganci sama da sahihul Bukhari. To sai hadisi ya tabbata cikin Bukhari kuma sai kai inkarin sa. Kuma idan aka tambaye ka wane ne magabacin ka cikin sahabbai ko tabi'a ko tabi'ina kan wannan ra'ayi naka, baka da magabaci ko ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai. Ka samu sahabi daya wanda ke cikin wannan jam'iyyar taka ba za ka taɓa samu. Ko ka samu tabi'i daya wanda ke tare da kai kan wannan ra'ayin, wallahi ba za ka taɓa samu ba. In ba haka ba mun kalubalanci duk mai wannan ra'ayin ya kawo sahabi daya da ya yadda da wannan fatawar shi, mun za mu kawo masa 100 wanda ba su yadda da wannan ba. Duk ga littattafan tafsiri amintattu sai Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Tabari, littattafan tafsiri amintattu a wurin duniyar musulunci sun tabbatar da abu. Amma mutum kawai yanzu shi kadai sai inkarin abu sai ya huta shi kadai haka kawai. To irin wannan inda a ce za a yi ja'in ja da mutum ta fuskar ilimi, ta fuskar natsuwa ba tare da tayar da jijiyar wuya ko kumfan baki ba, to sai a tattauna da mutum sai ya fahimta. Ko mu ne ba mu fahimta ba ya fahimtar da mu. To amma galibin su ba za ka iya tattauna da su ba, rigima za a yi, hayaniya za a yi. To amma abin da ake so kuma a tattauna, ko kuma a yi abin da Imam Shafi'i yake jin tsoro, yake cewa in dai mutum baya karatu to ina jin tsoron shi wajen muƙabala. Aka ce saboda me, sai wallahi ban taɓa yin muƙabala da wanda yake baya karatu ba, face sai ya kayar da ni. Aka ce saboda me, yace zan ce Allah ya ce Annabi ya ce, shi kuma yake ban yadda ba. To take yaya. Yace kaga ya kayar da ni. Ba ni da abin da yake wannan. Shi ko bai yarda ba, to ya kenan. Amma duk mai jin tsoron Allah wanda ya dantsani zakin ilimi komai kankantarsa, yana girmama ayan Qur'ani, yana girmama hadisin Annabi. Alamar musulunci mutum ke ne ya girmama Qur'ani, ya girmama hadisi. Amma duk wanda kaga yana wurgida hadisi, a ce hadisi da zaka kaza ce wannan ba ruwana, to wannan akwai alamar tambaya akan mutum. Wallahi akwai barazana ga halin mutum idan yana cikin wannan hali. Allah ya tsare mu. Amma wannan
kaje gaba da kwari akan kiran sallah, da kace shi wannan kalmar inna karatu ne hadisin nan ba da yayi.
Ka dai taurari kasa ɗin da kyau, shi wancan ɗin da na ce maka inna salatu kullu mi'at,
dan
da kai hakuri da hankali nan gurin na kawo littafi na karanta kalmomin da basu inganta ba, warzuquna shafa'atahum basu inganta ba. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan wa sallallahu alaihi wa sallam, wannan duk mun ta inganta. Wa darajatir rafi'a kuka ce bai inganta ba. Warzuquna shafa'atahum bai inganta ba. Kalmomin da muka ambata, ina jin kila kai sun rikitar da kai sai kafa wanda bai tsani kin inna kala ta kullu ziyarat to wallahi ala bazan yi tunawa ba halin, amma dai da za ku taimaka min ku bani kasa din inji zan su. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yawa yawa kafin shigo jazakallahu khairan. Dawa mun ce ruwayoyi za su tabbata, wani lokacin ka samu kare, wani lokacin ka samu rage. A ruwayoyin da na duba tunda Bukhari na kawo hadisi, wani lokaci sai mai gashi so bakwai so goma, a nan gurin ka samu karin da babu a can, wani lokacin kari a cikin sanadi, wani lokaci kari a cikin matani. To shi sa idan ka dogara da ruwaya daya kai inkarin sauran, wani lokacin sai mutum ya fada cikin kuskure, sai dai mutum ya ce to a ruwaya da ya gani gashi kaza, amma abin da ka sauraro ruwayoyi kila samu kari ko a samu rage. Wa alaikum salam. Ita ce mai mijin ta mutu ya rufe ya bata da goyo gome. Ita idan tana shayarwa ba ta al'ada, to sai mijin ta yi mai ya rasu. Aha. Ada mai? Ka fahimta cewa mace mai juna biyu, ka gane ko? Kana taurari kai tambaya kuma kana wani abu daban. Na fi so ka fahimta. Mace mai juna biyu idan mijinta ya mutu, iddarta ko ta kabarta shine ta haihu. Ka fahimci wannan? Duk wadda ba juna biyu take da shi ba, duk wadda ba juna biyu take da shi ba, idan mijinta ya mutu, ka'ida shine zai kai wata hudu da kwana goma. Ba ruwanmu da tana jini, ba ta jini, za ta yi jinkiri sai ta yi wata shekara biyu kafin ta fara jini, a lokacin ba a kidaya da jini. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ka fahimta ko? saboda haka a lokacin ba maganar jini kawai, ko tana yi ko ba ta yi, miji da ya riga ya mutu ko, dan haka za ta yi ne, za ta yi ta kaba. Yanzu misali kaddara mutum ya auri mace bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta, za ta yi idda? Ba za ta yi idda ba. Da nassin Alkur'ani, idza nakatum mu'minatin thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famassuhunna wasarrifuhunna sarahan jamila. To kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu, za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba? Za ta yi. Ka fahimta ku? Za ta yi ta kaba. To da haka wancan ma shine za ta yi ta kaba, kuma ta kaba za ta yi shine wata huɗu da kwana goma, arba'atu ashhurin wa ashra. Ka fahimta ku? A ku yi haƙuri kuma ai sai a ci gaba. Kuma ai bai kamata mutum sun kwan makauniya kuma. Mun tsaya kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu. Wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil, abu ya faru wanda zai sa a yi ta. Yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace, wata annoba ta zo kasa, ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar. Kun gane ko? Eh? Ku gane ba? Idan wata annoba ta sauka a kasa, kwalara ta zo, ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba, an san dai mai annoba, duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya damu mutane, wata ja'iha samawiya, abinda daga sama Ubangiji ya aiko shi, ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan. Kuma in za a yi wannan alqanut din, za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar, kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda. Wannan shine abin da sunnar Annabi ta tabbata. Amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai. A cikin kitabu tauhid ne wannan magana. Ala kulli halin wannan karkada mu bai zaka saurara ba ne kike magana. Akwai waɗansu malamai da suke cewa na ja'iha samawiya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba. Suna da wannan fahimtar akan wannan. Waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar. Sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani. Suka keɓance wannan kadai da sauransu. Akwai kuma waɗanda suka haɗe. Yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu. Idza da'a li qaumin ala qaumin. Kar ku damu. Akwai hadisan da za su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ma duk naka na dai sauran gurin. Da za ku shiru mu je ƙarshen menene alqanut din, tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mu yi ba tukun. Kun gane ku? Wannan dai hadisi Annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka, kuma a cikin dukkan salloli guda biyar, kuma hadisi ne sahihi. Yanayi a bayyane. Na'am. Wa an sa'd bin Tariq al-Ajla'i radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakra wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsatu illa abu daud. An karbo hadisi daga Sa'ad ibn Tariq al-Ajla'i. Shi Sa'ad ibn Tariq al-Ajla'i kala yace qultu li abi, na ce da mahaifina, ya ya mahaifin nasa shine Tariq al-Ajla'i kenan, innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kai ka taba yin sallah bayan annabi, wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abu bakr, wa umar haka bayan umar dan khattab, wa uthman wa ali duk kai sallah bayan waɗannan annabi da halifofin sa hudu. Afa kanu yaqnutuna fil fajr, shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi? qala sai yace ai bunai yace ya kai dana muhdad ai wannan bid'a ne muhdad kagaggen abu ne yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne wannan hadisi rawahu al-khamsa malama hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud din banda Abu Dawud wato yana nufin Imam an-Nasa'i wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin haka al-Imam al-Tahawi hadisi ne kuma sahihi wato abinda wannan hadisi ke nunawa ke bantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanu a cikin ta wannan bai tabbata ba daga annabi hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik wanda yake cewa annabi bai gushe bayan alqanu a sallan asubahi har ya bar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne hadisi ne sahihi alqanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu na alfajar kafin mu samu kai na alwitr shine alqanut na nawazi idan wata musiba ta sauka ko idan yayi nufin yawa waɗansu addu'a to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya keɓance asubahi ita kadai kuma na yi a raka'an ƙarshe kamar yadda muka bayyana kuma a raka'an ƙarshe bayan ya dago daga ruku kun gane ko وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر الحسن بن علي الله تعالى دا أغريت يكيت وأنه قال ياتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات علمت رأي أمن تثبت أغريت يا قويدني وتنس كلمومي أقولهن في قنوت الوتر وأن النظر رنك كرن تاسو القنوت نوتري an gane ko wato idan ka zo kafa'i da wutri idan ka zo wutri sai raka an karshe to za ka yi alqanut wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi ko da yake ba kullum ba ba koyaushe ba wata rana yakan yi wutrin sa haka nan ba alqanut wata rana yayi alqanut to idan ya tashi alqanut din ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai alqanut din ya fada Allahumma adini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وصلى الله تعالى على النبي imma kuma walkaswa daga azaba walkaswa daga fadawa cikin fushinka wata wallani biman tawallai ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu wa barik li bima atai ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki wa qini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya fa innaka taqdi wa la yuqda alayka kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci a kanka wa innahu la yadhillu man walaita lalle duk wanda ka jibinci nauyinsa ba zai taba kaskanta ba wa la ya'izzu man adaita duk wanda kai gaba da shi ko kai fituna fito da shi ba zai taba samun daukaka ba tabarakta rabbana albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu wa ta'alaita kuma lalle ka girmama girmanka ya bunkasa to wannan shine daidai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan wannan alqanut wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin wutri kun bayyana da kyau idan mutum yazo sallar shafa'i da wutri a wutri din zai karanta wannan to bambancin wancan alqanut din da zuwa wannan wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun fahimta ko kiyasin sa kawai suka yi amma ba nafsi ne nuna haka ba wa bi riwayatin sahihatin ibn Khuzaima bi ziyadati la man jamika illa ilaika akwai wata riwaya tabbatacciya wanda malam bai kawo ta anan gurin ba bayan yake tabaraka rabbana wa ta'alaita sai kuma ya kara cewa la man jamika illa ilaika la man jamika illa ilaika ba wata mafaka da za a guje maka illa ilaika sai dai a koma zuwa gare ka an fahimta ko wato in kana jin tsoron Allah to sai ka koma gare shi dan ba inda zaka je ka guje masa kuma me kace mala eh wannan kari da ake cikin sallar alqanut ko cikin wato addu'o'i na alqanut sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin wadanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga annabawa sauran ijtihadi na malamin su kare kalmomi wadanda suna ganin jajizanci tunda sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu matakar abin alkhairi ne shikenan babu komai wadanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da annabi ya takaita karka kara wani abu kai dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fita daga cikin kalmomin wadansu kalmomi ne mujmal mujmala a dunkule ma'anonin suna fashe da yawa in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matuƙa ƙwarai da gaske ba na ce ku yi haƙuri ba babu da haƙuri ne babu da haƙuri ba na ce ku yi haƙuri ba samu karanta daga wani littafi wani bai haƙi a Ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subhi annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al qunut na sallan asubahi saura da ni sai ce wa fi sanadihi da'fun wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci ma'ana bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba malaman hadisi suka kawo babi sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka tafi wannan babin su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa dan ya zama to izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba an gane ko to dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da zasu kara fayyace mana wato ma'anar abin billah billah dake dake kamar yadda muka faɗa tun a baya al-qanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi Sheikh al-Albani ya ce al-qanut fi salawati al-khamsi lin-nazilati yin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin-nazilati dan wata musiba da ta sauka a yi ko ba za a yi ba sai ya ta kawo hadisi wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kikkiawar addu'a ga musulmai qanata fi rak'ati al-akhirati yana yin al-qanut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i yaushe bayan ya dago daga ruku'i idza qala sami Allahu liman hamida bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ya karanta wannan al-qanut wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi wa kana yajharu bi du'a'i ina tambayar da zuwa nake ta za a bayyane ko a sirrance wa kana yajharu bi du'a'i annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qanut din a sarari aji wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito haka Imam Ahmad bin Hanbali wa yarfa'u yadayhi bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qanut din wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam at-Tabarani suka rawaito da sanadi sahihi wa yu'minu man khalfahu kuma waɗanda ke bayan sa suna ta cewa amin 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 lokacin da bai yake addu'a din ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam al-Hakim an-Naisaburi sun rawaito ta kuma riwaya ce ingantacciya yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati kun fahimta ku idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yake na duniya yan uwan musulmi da suke Albania yan uwan musulmi da suke Philippines da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa me musu addu'a a cikin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta kuma za mu yi al-qanut din nan ne bayan an dago daga ruku'i haka ne ko bayan an dago daga ruku'i kuma liman zai yi karatun al-qanut din a bayyane kuma mu a bayan su ce amin duk ga hadisin annabi sun tabbatar da wannan amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka keɓance suka ce banda wato lin-nazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan wani lokaci ka kawo na waɗannan wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin al-qanut a cikin dukkan nazila amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin waɗanda suka taba kan haka malamin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a da haka sai Muhammad Salih bin Sa'id ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba an bai tona da kyau to
ina zuwa ai ban karasa ba. Wa kana yaqnutu fi salawat al-khams kullaha, yana yin alqanutun ne a cikin dukkan salloli guda biyar. Wannan riwayan Abu Dawud kenan da Darqutni. Lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idha da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala, daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa Allahumma anjur Walid ibn al-Walid wa Salmata ibn Hisham wa Iyash ko Iyash ibn Abi Rabi'a, Allahumma ajdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina كثني يوسف اللهم ملأ لهيات ورعلا وذكوان وغثية أتك الله ورسوله تكي إلا أبند النبي رنك فتا. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت إذن يكمل القنوت سيتي الله أكبر فيسجد سنين سيتي فسجد أنانيكو سوانا القنوت كيسي نفرقو كينا القنوت كيسي نبيكم نوتري كان يقنوت في الركعة في ركعة الوتري أحيانا yakan yi alqanut a cikin raka'a ta wutri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan. Wa yaj'aluhu qabla ruku'i, ina tambayar ka ta dazu, wa yaj'aluhu qabla ruku'i, idan ya tashi alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i in dai a cikin wutri ne. Wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam an-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra, haka Imam Ahmad a cikin Musnad, haka Imam Tabarani, haka Imam al-Baihaqi, haka Ibn Asakir bi sanadin sahihin, haka Ibn Manda a cikin Kitabut Tauhid din sa, dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallar mutri ko a cikin raka'ar mutri yana yi da yake kafin ruku'i la ba'da ruku'i. An fahimta ku? Kaga shine an sa tambayar ka ta dasu. To da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin mutum. Yanzu kenan alqanut irin nawa muke da shi? Biyu. Imma alqanut inda nazila, imma kuma alqanut na me? Na wutri. Wannan su kaɗan ne tabbatattun alqanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam.
Imam zai daga hannu, mamu za su daga hannu. Idan an daga hannu kuma ba a shafawa, daga hannun kawai za a yi. Idan ya gama sai sauki, shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam.
Bayani idan zai yi addu'a ala kauli. Kaga akwai bayanin da wahab ya kawo cikin littafin sa cewa idan annabi da yake yi alqanut ala kauli sai ya zama to sai Allah ya ce masa laisa laka min al-amri shay'un. Sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin alqanut wanda suke cewa kar a yi alqanut ala najila sukan kawo cewa misali yanzu kamar annoba ta kwalara, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa. To idan ya zama to sai shahada ce, idan mutum ya yi kamar ya tura wannan matsayin wannan shahada ke nan, ko kuma ya zama na wannan bayanai guda biyu sai a wani wajen wajen.
Tambaya sai mai kyau, cewa idan annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi. Wannan hadisi da ta cire daga annabi, yace da can annoba azaba ce, amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so. To idan aka ce ayi alqanut dan Allah ya dauke ta, kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan ba? Abinda mutum idan mutum ya ce maka wannan, sai ka ce da ke a cikin alqanut me ake yi? Addu'a. Addu'a ne take shine abin da zai ce maka. Addu'a ibada ce. Lokacin da kai ibada sai zama laifi. Aha. Kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba. Domin cikin waɗanda annabi ya alqanut akan su ya la'ance su daga baya sun musulunta. Addu'a annabi an karba kenan? Da an karba addu'a da ya musu da alqanut da za su musulunta? Da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta. Ka fahimta ku? To da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta. Da haka Allah yake cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa, ya gafara laka Allahumma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima. Duk abin da annabi an yafe masa, amma tare da haka sai ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika. Wannan zunubi yake da shi bayan yafe masa, ashe ibada ce. Kun fahimta da kyau? Ibada ce. kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu idan kai ka mutu dole sai ya mutu in jihadin sa kenan Sheikh Muhammad bin Abdullah in jihadin sa kenan ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen to wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa yake cewa ba duk abin da ka sani kake faɗa ba kowane irin abu kana ba shi lokacin sa yanzu idan ka zo kan mas'ala daya kace duk abin da ka taba sani a mas'alan sai ka faɗa sai kullum mu tsaya kan hadisi da rike zamu kare amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba wata rana sai wani ya tambayo sai ya zunguro to sai ya ji sauran wata rana sai wani ya ƙara zungurowa sai ya ji sauran to haka al'amura suke tafiya a wancan munasaban kitabut tauhid ne yawanci abinda aka fi matsawa a kai ba wato fata da magana ta fiqh ba tunda magana ta tauhidi kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fiqh muna kokarin ya zame mu fayyace abinda ya fi littafin tauhid din kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqh to haka idan mun zo kan masail fiqhiyya haka zamu matsa nan ba zamu fita daga can gurin ba sai dai abinda dangantakar magana dole ta kawo shi sai an fadi ina fatan ka fahimta wa alaikum assalam
dangane da bukin dai wannan ayatin
idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne sai ka tafi akan hasken dalili wane ne fi karfin dalili shine kawai magana kowa zai iya ijtihadi cikin malaman nan kowanne mujtahidi ne in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa duk wanda kake ganin dalilin sa ya linjaya ya fi karfi sai ka bi wannan shine magana ko da talibai Imam Malik su duka bata sallama masa kan duk abin da ya bar fatawa ba sai dan fatawa Ibn al-Qasim sun saba wa Malik sai yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawa Ibn al-Qasim ba na Imam Malik din bane ba amma yace zaka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan daga cikin littafin da zasu taimaka maka ka gane wannan ka samu zahir din bayani kaga littafin az-zakhira na Shihabuddin al-Qarafi juz'i 12 ne akan mazhabin malikiyya ne a cikin kitab idan nace qala fil kitab ne shiru ina nufin mudawwana kenan yace kitab kai ka ce qur'ani qala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan idan ne sai kaza ina nufin kaza kenan zai kawo magana Imam Malik ya kawo magana Shafi'i yace dan Shafi'i yayi karatu wajen Malik ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin mana yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne ahadathun da me da asbab to ahadathun din nan sune me al-bawl da al-ghaiz da me nan da me da al-mazid da me alwali da me kuma shikenan sun kare to asbab fa an-nawm al-thaqil da waye da waye da karata to idan ka koma cikin zakira sai ce ma abinda ke warware alwala guda 25 ne kuma malikiya yake guda 25 kuma malikiya kuma yace jeran su dai bayan daya har sai ya kai maka sukar to kaje kina ce har yanzu kan muka gani wato ashe san yana baya kenan mun girkar sa amma san yana baya saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su kullum mai tsarukan Allah ya fahimtar da mu menene daidai mai aiki da shi wannan shine riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki kuma har kullum ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba gaman ka tarne daga Allah subhanahu wataala amma ba dabaran ka bace ba kuma idan kaga dan uwanka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai kuma har kullum ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya ka ga wani magana da tafi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin muna masa magana ka faɗi maganar magana ya wannan ai ba da dalili ai wani ma da yace kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ko Allah ji mana gaban ka sa cewa me
Eh.
kai da kanka a baka dace da mun kafin da kuma hujja da shi ba yanzu zaka ce malami ya wuce karatu ne kawai ne sai ta fara da kokarin yana da dai da sai kai da kanka ainihin da kake hasa ko kuma da Allah da kuma sa da waje ko kuma da fata wani da wani abin da ko in jama'a da suke da shi a rubuta wani jaji kuma mu samu wannan litafi sai da zaka yi magana akai sai
wannan shawara ce mai kyau. Matsala ta shine ina da zafi wajen aron littafi. Abin da ya faru shine tahaddusan bi ni'matillah ba al-fahri ba. Tahaddusan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da ke a zamana da na Saudiya shekara hudu da wani abu. Duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya. Ko me na samu? To wannan yasa da dama daga cikin tafiyar mutum ya samu sakan wanda anan ko an baka kudin ba za ka iya sayan su ba. Yanzu misali majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 10,015. To inda na bari sai na zo na saya ya za a yi kina. To kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balam guda 37 idan ya fitar maka da shi yanzu wannan ya zama maka kaya sauran. Ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya din. To wannan ta sa ba kowa zan baiwa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci. Amma a shirye nake ni kaina wannan taimako na ne ai mu rinka muzakara tare da ku. Na iya ba mutum aron littafi zai lefo wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba. Duk wannan na iya faruwa. Da idan Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari. Duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take. Sai da hankali a hankali waɗanda suke sun shafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gurin a hankali a hankali don saboda murka amfana da su gaba ɗaya. إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أنك هو حديث لك أبو هريرة الله ذكاري ذا أقريت يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا سجد أحدكم إذا أنت ينكو يتاتي سجد فلا يبرك كما يبرك البعير kar ya duka irin yadda raƙumi ke dukawa walli ya za a ya daihi kablar ku ba teki lalle ya taura hannayensa ƙasa kafin gwiwoyinsa ya yi ku a tsara da fustalatu malaman hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi Ibn Hajar ya ce wa huwa aqwa min hadisi Wa'il ibn Hujr wannan hadisin shi ya fi ƙarfi sama da hadisin Wa'il ibn Hujr wanne ne hadisin Wa'il ibn Hujr gashi nan yana tafiya kiwa ilimin hujjarci ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi tana da amincin tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi tashi sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sai fa inna lil awwali shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida من حديث ابن عمر ده رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه صححه ابن خزيمة ابن خزيمة يا انجل تاكي وذكره البخاري معلقا امام البخاري يا كاوشي امتين حديث معلق موقوفا كما يا دنجل تاكي زواج ابن عمر بيتي النبي اشيبا ده هكذا حديث ابو هريره شيني انجل تاكي وانا حديث نواي ابن حجر ضعيفين ابن ديك تبتتش إذن ذاك إذن كزوين سجلا ذاك فارك يحنى ينكا sannan gwiwoyinka ba gwiwoyi ake farkawa ba hannu ake farkawa sannan gwiwoyi wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yake akai gwiwa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi wancan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi Abdullahi dan Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kidan a fara kai hannu wato dan goyen bayan wancan hadisi na Abu Huraira
akan wannan ya kuce fara kai Allah ya kafin gwiwoyi
Allah kamar shi ne da kuma yake kafa hannun Allah. Ai mun buga misali je ne ko sai karan je ko? Muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka yadda raƙumi ke duka. Idan raƙumi zai fara kaiwa me wace gwiwa wace gaba yake fara kaiwa kasa? Gwiwa. Gwiwoyinsa yake gurfana da tsoka. Sai annabi ya ce kar kai haka. Wato kai ne zaka fara kaiwa kenan. Hannu zaka fara kaiwa. Wannan matsala ba wai so ba ta zo ba ce ba matsala ce tsohuwa sai Ibn Taymiyyah sai Ibn al-Qayyim duk sun tafi akan gwiwa ake farkawa musamman wanda ya zafa ba kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadith al-Ibad
shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato ainihin gwiwa kafin hannu, shi a fahimta su kenan. Amma shi da hadin sa kenan, gashi malamai sun saba masa. Na'am. Hadisi mu'allak shine hadisin da aka kawo su ba tare da sanadi ba. Ka'idar hadisi mu'allak a wurin malaman hadisi, hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya, imma tun daga farko har ƙarshe, ko a farko an shafe daya zuwa biyu, ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi. Imam Bukhari yana da malamansa kamar su Abul Yaman, kamar su Musaddad da sauransu. Taimakon yace haddathana Musaddad, an gane ku, sai ya kawo malamin Musaddad ya cire Musaddad din, ya zama mu'allaq kenan. Haka idan Imam Bukhari ya kawo hadisi yace qala Rasulullahi ba tare da sanadi ba, haka hadisi ya zama mu'allaq kenan. Shi ne Imam Suyuti yake cewa ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaq, wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa ƙarshe ne shine mu'allaq. Wa bil hadithi za katirun fallazi ata bihi bi sidatil jami' khudhi sihhatahu anil mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinu, yace shi hadithi mu'allaq yana da yawa a cikin sahih al-bukhari, amma sai dai kashi biyu ne, imma dai Imam al-bukhari ya kawo shi bi sidatil jazmi, da siga wanda ke nuna tabbat, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza, imma kuma ya kawo shi bi sigati tamrizi, wato siga da ke nuna rashin tabbas, yace ruwaya an ruwaito annabi ya ce kaza, kila an ce wai annabi ya ce kaza, hujiya an hikaito wai annabi ya ce kaza. To wannan ita ce sigati tamrizi a wajen malaman hadisi, siga ta rashin tabbas wajen bada labari, abinda kake kila, wato kila wa kalle kenan ba tabbas. To duk hadisi mu'allaq da Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi, da siga ta tabbas yace qala rasulullahi kaza, to wannan khuzay sihhatahu an al-mudafi an, qa'ida ne sahihi ne a wurin Imam al-Bukhari, ka fahimta da kyau. Wa ghayruhu da ya kawo ba da sigatil jazmi ba, bi sigatil tamrizi, but if ya zama hadisi dha'ifi, amma wala tuhinhu bai zama dha'ifun shadid ba, dha'af wato ghayru shadid kenan. Wannan shi ne abin da Imam Suyuti ya tabbata cikin Al-Baiti Suyuti fi Musalah al-Hadith, wanda na karanta muku baitocin su. Eh? Ban gane ba. Kamar ya wajen tabowa? To wajen miki daga fitila ya dan nanti na zaka. Ba zuwa ne ba? Idan zaka tafi raka'a ta uku ne, ko zaka tafi raka'a ta biyu, kaga an halatta maka salatul Isra'a ko? Wanda ai zaka dago sai ka zauna. Sannan sai ka tashi. Wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda, ya dunkule su, ya dogara akan su haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam, abin da ake kira al-ajm, hannayensa guda biyu zai dunkule su haka, ya tsora su haka, ya dogara akan su, ya yunkura ya tashi. Ka fahimta? Eh, tunda dha'ifun ne ghayru shadid, duk da'ifin da zan da'ifansa bai tsanni ba, to ana kafa hujja da shi, za ta tsawwa bil mutaba'ati wa shawahid, idan ya samu mutaba'ati da shawahid. Ta yi a wurinsa shi bai cika sharadinsa ba. Shi ma wani Bukhari a cikin sahih Bukhari, to ka'ida ce ya fi daban wanda bai bita cikin sanin littafansa ba. Ba wai ko da hadisi da ya inganta ya kawo ba, ko ya inganta sai an cika sharadinsa shi. Akwai sharuɗa da ya gindaya masu tsanani wajen ruwayan hadisi, duk hadisin da ya kaucewa wannan to ba dai cikin sahihi ba. Ya iya kawo shi cikin Adabul Mufrad, ya kawo shi cikin Juzul Qira'a khalfal Imam, ya kawo shi cikin At-Tarikh Al-Kabir ko At-Tabir ko Al-Awsat da sauran littafansa, amma dai ba zai kawo shi cikin sahihi ba. Ba da yake ne ba wannan. Wannan ba ma bai bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi. Mun kuma ce duk hadisin mu'allaq din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sai hadab. Sahihi ne. An gane ku? Wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi, yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya, wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama,
a zuwa hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu, wal yumna al yumna, ya dora hannun dama kuma akan gwiwa ta dama. Wa akada salatan wa khamsina, sai ya kulla 35. Wani kirgi ne a wajen Larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu, sai ya kulla 35. Ya ne 35? Sai ya kulla 35. Yadda suke kulla 35 shine haka, idan mutum ya maka haka wato 35 kenan, wato sai annabi ya haka kenan ya tsola akan gwiwarsa wajen karatun tafiya. Wannan dan ya zanna miƙe, wannan na haka ya kulla nawa kenan? 35. Wa aqada salatan wa salatina wa ashara bi isbihi sababa, sai ya nuni da dan yatsansa manuniya din nan. An gane ku? Rawahu Muslim, wannan Imam Muslim ya rawaito. Wa fi riwayatin lahu, a wata riwaya ta Imam Bukhari wanda ba wannan ba, ta Imam Muslim kai wanda ba wannan ba, qabada asad wa qabada asabi'ahu kullaha, sai ya kame yatsunsa gaba ɗayan su. Wa ashara billati talil ibham, sai ya nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa. Al ibham shine wannan, wannan kuma asbaba, wannan alwusta, wannan albunsa, wannan alkhisar. Al ibham wato idan ya kame yatsunsa haka gaba ɗaya ya dunkule su haka, sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan. Eh, akan zuwa akan cinye ma ya tabbata, shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka. Zai karkar dan yatsunsa ko da yake a nan gurin bai faɗa ba, amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ji. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsunsa nan gurin ma yake tarikul isba'i fi tashahhud, karkada dan yatsa a cikin karatun tahiyya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra, annabi ya kasance yana shimfida tafin yatsansa na hagu. Ala rukbatihi al-yusra, akan gwiwarsa ta hagu. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna, sai kame yatsun hannunsa na dama kullu hadukkanin su. Wa yashiru bi isbu'ihi allati talil ibham, sai ya isara da babban dan yatsa wanda yake bi ma wato manuniya wanda yake bi babban dan yatsa. Ila al-qiblati, ya nuna ya ringa kallon al-qibla. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam. Kun bayyana da kyau, wato zai jinke wadannan yatsun ya haka, wannan ya nuni da shi ya ringa kallon al-qibla. Wannan wata sifa ce, ko ba karkada ba lokacin kai haka yayi, kuma lokacin da annabi ya haka dan yatsa wato idansa na kallon dan yatsa. Wa kana idza ashara bi isbu'ihi wada ibhamahu tahta isbu'ihi alwusta, ya kasance idan zai yi nuni da dan yatsansa, to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya, sai ya haka kenan. Haka kenan, wato wani lokacin haka, wani lokacin kuma haka. Wannan suna dunkule, babban dan yatsa yana kan wannan, wannan kuma ya miƙe shi haka. Kun bayyana da kyau. Wa taratan yuhalliqu bihima halqatan, wani lokacin sai ya yi zobe ko ya yi ƙawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya, ya haka da su kenan. Wannan suna riƙe haka, wannan kuma ya yi haka, kuma dan yatsa na nuni ya yi miƙar da shi. Wato kaga haka menene kenan? Ya halaka da shi kenan, yuhalliqu bihima kenan, ya mayar da shi ƙawanya ko zobe ko da kewayen abu. Waɗannan kuma suna ɗaura haka, manuniya kuma ya yi haka da ita, wani lokacin haka annabi yake yi. Wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yad'u biha, wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yad'u biha, wani lokacin annabi idan ya ɗaga ɗan yatsunsa kuma haka, wato yuharrikuha yana motsa ta. To wannan motsawar shi ne malamai suka yi sabani, dama da hagu ko ƙasa da sama. Yuharrikuha, annabi da yana motsa wannan ɗan yatsa ɗin, yad'u biha, yana yin addu'a da ita. Abin nufi, baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake yi bayan tahiyya ɗin nan, bayan salatin annabi ɗin nan. Ƙarshen abin da zai sallama, sannan zai mayar da hannunsa yadda yake, ya rike ɗan yatsunsa, ya mayar da su yadda suke kuma. Wa yaqulu, annabi na cewa, la hiya ashaddu ala shaytani min al-hadidi, wato wannan ɗan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkaɗa ta, ta fi tsanani a wurin shaytan sama da ka ɗauki guduma ta ƙarfi, yani as-sababa, yana nufin wannan ɗan yatsan manuniya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yafa'alu dhalika fi tashahhudi jami'an, annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne. Wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi, ya ga wani mutum yana karatun tahiyya, yana motsa yatsunsa guda biyu, wato sai ya sa yatsa guda biyu, har kamar haka kenan, guda biyu
sai annabi ya ce da shi ashid ashid mayar da ita daya wa ashara bi sababa ayi nuna mata ce haka zakai da daya zakai sai mutum ya tankarar da wannan din sai mayar da ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure ta haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jike su duka guda kun babban dan yatsa ka daura akan dan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manoniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance ka yi nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka dai wannan su malaman suka ce zaka yi dama da haguna da shi duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma za ka yi shi a dukkan tahiya a tahiyan farko da tahiya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiya sai su daga hannayen su a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayen su haka sannan su mai da su kan jiyan su haka wannan baya cikin suna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya fadakar da sahabbai cewa ya nake ganin kuna daga hannayen ku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ku abin da muka faɗa da dai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah assalamu alaikum sai hakuri mu karanta wadanda suke da kusurku aya guri a jiya idan ba kuma ta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa cikin rukuyi subhanakallahumma bihamdik abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalan rabbana ko rikin rabbana nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko goda zo wani bawan Allah ya ce ya abinci ko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wata lantarki kila masu kafir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka gada kari wani lokacin a can ka wawu kari kamar yadda yake na buga mana misali da allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da allahumma din ba da sauransu Allah ya tsire da mu zuwa ga abin da yake shine dai wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai yi bin mai natila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la tastalihu ala imamikum wato kar ku saba wa limamin ku to me ake nufi da kar ku saba wa limamin ku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu kusa mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la tastalifu ala imamikum ba a nufin cewa la tastalifu ala imamikum tinniya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba liman wajen me niyya da haka dora kai irin sallar da shi zai wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su isa su wadatar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla kuma abinda alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ke cewa akwai tanakuzi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba kuma muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta bi mai farilla yace mun yi tufka da walwala yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ma mai nafilan zai mai farilla ai nan ma sallar bai da wuce kowa niyyarsa daban ina ba da gun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima wanda ke wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn Salima yaro ne da yake kira shi da ko bakwai kabilar sa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan qur'ani yace aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan qur'ani kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko 7 sai suka rada ni in zama ni ne limamin kuma salawat yace har ina sallah wani lokaci ma riga ta ba ta da tsawo idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya
sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin ku yace za ka yi karo karo aka hada mun kudi aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci hadisi yana cikin Bukhari da cikin Muslim sahabbai suka yi wannan dan annabi ya ce li yumman nas aqrabuhum li kitabillah suka duba cewa ba wanda ya hada ce Qur'ani irin sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai take nafila su kuma suna farin la suka bi shi koyar cikin Bukhari da cikin Muslim hadisin Mu'adh ba sai mun sha mai take ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf ko san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi yazo za a yi sallar tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan tana da suffa dai har guda shida dai daga cikin suffofi shine wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana meye ya halatta liman yazo ya fuskanci gabas ya ta a tamun rabin sojojin su bihi sallah idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam su kuma su karasa mai su karasa wannan raka'ar da kansu liman din na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa dan su sauran rundunar sojojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya karasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa su kuma raka'a da yake nan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi mai su cika wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda biyar a shida ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya yi musu limancin sallah raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu shi ne yake yi nafila yake su ko me suke yi to kuma yi musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma ga ba wata magana kuma ba ko mai sai ka mun sai ka abun bayan mun sallama kai ba sai na tashi sai ka sa juna kina kan ruwa kai na sallama kai ba don kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya da bai ke cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalilin shari'a da ya nuna haka abinda dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai ya juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ga hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri akwai wani dalili babu wani dalili da yake a haka za ka iya nafilar ka a inda kai farilla za ka iya canjawa fil amr sa'a amma in ka kadin canja wurin yana da wani matsayi to anan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyalwa wannan ba komai bayan an tago daga rukuyi fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yunkurowa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya tago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yace ba da aka gama sallah sai annabi yace waye ya magana dazu sai kowa ya shiru sai waye sai ya magana dazu ne sai kowa ya shiru da ya matsa yace waye magana sai wani yace ni ne ya annabin Allah yace me ka faɗa yace abinda na faɗa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda sai annabi ce na ga malaiku 30 da doriya suna rigengeniya wa zai daga rubuta ladan da za a